Minti daya ke sabuwar matar aure ce, kina jin dadin zaman aurenki da al'ummanku a sansanin ƴan gudun hijira. A minti na gaba, ƴan kungiyar ta'addancin Boko Haram sun kama ku tare da wasu mata guda 12. A lokacin da kuka tsere bayan shekaru 2, kina dauke da dan ta'adda a cikinki. Shin mijinki zai karbe ki da jaririn? Yana ma nan yana jiran ki kuwa? Kin san mata da mazajen su suka bar su saboda ƴan ta'adda sun yi musu fadi. To menene naki makomar? A hanyar ku ta koma ƙauyenku, duk a firgice kike. Barka da sauraron sabon shirin da bishin rikici, inda muke bayar da labarin waɗanda suka tsallake tashin hankali. Tare da ni, Ruqayyah Sa'id. Hawwa Abba Gana tana da shekaru 25 a duniya. Ta kasance sabuwar amarya. Wata rana ta shiga daji neman itace. Tun shekarun dama da suka wuce, da suka yi fama da rikicin Boko Haram, suke sansanin ƴan gudun hijira. Saboda kusancin su da daji, yin itace shine hanya mafi sauki na samun kuɗi ga yawancin matan da ke sansanin. A wannan ranar, ita da wasu mata guda 12 da namiji ɗaya sun je yin itacen. Nan da nan sai ga wasu mutane dauke da manyan makamai sun kewaye su. Wasu daga cikin matan sun yi kokarin guduwa. Lamarin ya sa mutanen suka ce idan suka yi kokarin tserewa za a harbe su har lahira. Suka kama mutumin a cikin matan nan, suka tona rami a ƙasa, sannan suka kwantar da shi, suka sa wuka a makogoransa. Bayan haka sai suka shafa jininsa a hannunsu, suka nuna wa matan, sannan suka ce duk wanda ta yi kokarin tserewa to abin da za su mata kenan. Daga nan aka garzaya da su cikin dazuzzuka, aka kulle su. Waɗannan kwanakin sun kasance masu ban tsoro. Hawwa tana tunawa duk dare mazan sukan shigo ɗaki su ɗebi mata aƙalla guda 2 su shiga dare da su, su yi musu fyaɗe. Sautari da yawa ya faru da ita, har in aka tambaye ta takan yi ba'a.
Ko da suke shiga dajin kafin mu isa, sai su tsaya kan hanya su yi mana fyaɗe.
Da ma in ce mutumin da aka yanka a wurin da aka yi garkuwa da shi, shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe da Hawwa ta shaida yadda rayuwa ke barin jikin ɗan adam. Amma ba haka abin yake ba. A lokacin da ake garkuwa da su, wata mata ta yi ƙoƙarin tserewa. Abin takaici, an kama ta aka dawo da ita sansanin. A wannan daren suka tara matan suna kallo yayin da suka haƙa rami a ƙasa. Suka kwantar da matan wuyanta yana fuskantar ramin.
Suka sa muka kalla. Idan muka yi ƙoƙari mu kau da kai, sai su yi barazanar kashe mu. Suna so mu zuba ido, suka sake gaya mana cewa idan muka yi ƙoƙarin tserewa, haka za a yi mana.
Abin ban tsoro ne, amma da Hawwa ta fahimci kusan shekara guda da aka yi garkuwa da ita, cewa tana da juna 2 saboda yawancin zarafin da ake yi mata. Nan da nan ta yanke shawarar tserewa. Da ta kai ma faranar kai tsaye gidan iyayenta ta nufa. Suka aika saƙo ga mijinta wanda ke zaune a sansanin ƴan gudun hijira a Maiduguri, babbar birnin jihar. Mijinta Shettin ya yi sauri ya gangara zuwa Mafa, ya dawo da ita gida. A halin yanzu, Shettin yana Lagos yana ci gaba da rayuwa. Direban babur ne na kasuwanci a can. Duk wata yakan aiko ƴan kuɗaɗen da zai iya gida. Shettin ma'aikaci ne mai ƙwazo, in ji makwabta. Mun yi magana da shi ta wayar tarho. Ya ce lokacin da ya isa wurin Hawwa a Mafa, ba ta karɓe shi kamar yadda ya yi fata ba.
Ta ci gaba da juya min baya, ba ta amsa min ba, har da sabulu da wasu abubuwa na siyo mata, amma ko kallo ba ta yi ba. Mutane da ke wajen ne suka fara min bayani cewa ta dawo da ciki. Sai na ce menene matsala a ciki, idan ba ta so na ne yanzu, za ta yi faɗa min haka kawai. Amma in ba haka ba, ban ga matsala ba, Allah ne ya ƙara haɗa mu baki ɗaya. Ina aiki a Lagos, na ga abubuwa iri-iri. A nan na taɓa ganin mata har kashe mazajensu sun yi.
Lokacin da aka haifa jaririn, Shettin ya rasa yadda zai yi. Duk da haka, shin ya kamata ya yi bikin suna ne, ko kuwa kawai rayuwa za ta cika ba kamar yadda take?
Ya ce wannan ‘yar ɗan ta’adda ce, shin za mu yi mata bikin suna? Na tuna masa cewa tun farko hakan ya faru ne saboda na je neman itace in sayar domin in ciyar da mu. Sai kawai ya je kasuwar Gamboru ya siyo kayan abinci da biskit, muka yi bikin haihuwarta, muka sa mata suna. Ya kasance yana kula da ita kamar yadda mutum zai kula da ɗansa da ya haifa. Bayan na haife ta, shi ma ya kula da ni, ya siyo min kaya.
Shetin dai yana ci gaba da samun sana'o'in dogaro da kai a Lagos, kuma yana aikawa iyalinsa kuɗi a duk lokacin da ya samu. Hawa kuma tana farin cikin dawowa gida, tare da mutanen da ta sani kuma take so. Ko da kuwa gidan nan sansani ƴan gudun hijira ne, labarinta na ban tsoro ne da rashin adalci. Amma kuma yana tattare da bige da kuma halin sake sabon rayuwa. Wannan shirin Hawa Shafi Nuhu ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahiri ne editan shirin, kuma Khadija Gidado ce ta shirya shi. Ahmad Salkida shine babban mashiryin shirin. Domin kare asalin wanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bada kan birbishin rikici, ku tuntube mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.